Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon Yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin Ciwon Yamace a makon da ya gabata, mun tattauna da director sashin jinsi a Jami'ar Nasarawa a Najeriya, Professor Hawwa Muhammad Mainoma, da barista Aisha Ali Tijjani, lauya mai zaman kanta a jihar Kano kuma ɗaya daga cikin lauyoyin da suka wakilci ƙungiyoyin matan Nigerian Women Trust Fund a game da nasarar da suka yi a shari'ar da aka gwabza tsakanin ƙungiyoyin matan da gwamnatin tarayyar Najeriya akan baiwa mata kaso 35 na madafin iko a cikin gwamnati. Kuma mun kwana akan bayanan barista, inda take cewa
to ta ina ne ina aka ga muna faɗa sau nawa aka raba mu? Ai, ba magana ba ma kaunar kanmu bane, ba ma kaunar kanmu, muka hada kanmu muka je muka nemo kanmu wannan hukunci? Duk ba haka bane. Maza suna faɗan wannan kalma ne don su kara kansu kaimi wajen ci gaba da dakire mata a duniya, da kuma ci gaba da take mata haƙƙinsu. Amma ba wai wani mata ba sa son kansu bane, su suke gaya wa kansu, kuma ba haka bane. Su ci gaba da gaya kansu, mu kuma muna nan muna daukan mataki.
To a yau za mu tashi akan bayanin farfesa bayan da ya yi mata tambaya kamar haka. To farfesa, menene mahimmancin wannan yunkuri da kuke ta yi alhalin maza suna wadatar da gidajensu gwargwadon iko, ga kuma damar da suke baiwa mata su ƙara ilimi ko kuma su yi aiki wani lokaci ma duka gabaki ɗaya?
Ai, idan ka riga ka yadda mace za ta fita an daina wannan kullai, ai ka gama magana. To meye amfani ka ce wai a'a ta tafi ba za ta dawo da wani abin da zai amfanar da gida ba? To za ta tafi, za ka bata za ta shiga gurin wannan, za ta fita wurin wannan, ba abin da zai amfanar da ita. Kaga akwai matsala. Matan nan za su yi abin da za su zo su taimaka ma gida ne. Yanzu misali, ɗaukan nauyi na iyali ya fara komawa ga mata. Miji baya nan a lokacin da mace za ta gyara ɗa, ta tura shi makaranta, ya dawo yana buƙatan pencil, yana buƙatan biro, za a sai mishi wannan, za a sai mishi wancan, har wani lokaci wanda yana ta tafi tana za ta yi tattali ta kukuta da biya kuɗin makaranta yana ta samu wani abu ta yi. Idan har wannan macin tana da irin wa'annan dabaru da za ta iya ga cewa ɗanta ba ta fashi ya wulaƙanta ba, ta sa shi a hanya nagari, ya yi karatu, ta bayar da duk abin da zai bayar, a ce ma ba ta da wannan ilimin da za ta tunani cewa ɗan ya tafi makaranta, ba za ta so ta ɓaɗanta da yunwa da kayaya ga guba, za ta sai da za ta kukuta ɗan nan, ta tuka abin da za ta, har shi kanshi yake dawowa ya ce wai ina dabarar da kika yi. Au, ka san cewa tana da dabara, to shine ba za ta kabata ta yi wannan dabarorin ta zo ta bunƙasa muku rayuwa ba. Ai, rashin yin haka shi ke haifar da ƴaƴa waɗanda ba su da tarbiyya, ba su da nagarta. Amma idan uwa ta tsaya ka bata wannan daman, to insha Allahu gida za ta kyau, waje ma za ta kyau, tsaro za ta bunƙasa, kuma ƴaƴa za a samu nagartattu, za a ba su ilimi ingantacce, za a ba su tarbiyya ingantacce. Dan duk abin da muke magana din nan, diya ta Allah ka tattalin arziki. Idan ba ta da abin da za ta yi ta ba ɗa ya ci, ko ta haɗa mishi abin da zai yi ya je ya nemi ilimin nan, kaga akwai matsala. To kuma dole ka ba ta wannan dan daman nan ta samu abin da za ta samu ta yi tattalinsa, har kai ma ka samu abin da za ka samu.
Barista, kasancewar KR Arewa ce, kuma al'ada da addini yana matukar tasiri a rayuwar ɗan adam. Sai ki ji ana cewa daidaito tsakanin mace da miji bai dace ba. Yaya wannan al'amari yake? Domin wani zai yi tunanin cewa ai yanzu ana kokari a ce namiji daidai yake da mace.
To a ina aka ce daidai ne? To ai wannan al'ada ce, ba addini bane. Al'ada ce ta zo da wannan, amma a addinance inda ya bamu daidaito, ya bamu daidaito gwargwadon iko. Me yasa na ce miki? Misali, idan kika duba da farko musulunci da ya zo, ai mace ma ba ta ragata, binne ta ma ake, bakin cikin haihuwarta ake. To wa yake binne wannan? Mace ne ko namiji? Namiji ne yake binne wannan. Wa yake tsanatta ne in an haife ta? Wa yake bakin ciki a masa bishara, mace ce ko namiji? Ko ba namiji bane? To ashe shi ya tsani mace, ba mace ta tsani kanta ba? Da musulunci ya zo, musulunci ya kwato wa mace haƙƙinta daga cin zarafi a hannun namiji. Na farko sai ya haramta kashe ta. Wa aka hana ne? Aka ce sai ka ciyar da ita ma. Kuma aka ce in kare ni ƴan mata guda biyu, kai musu abin da ya dace, ka ba su ilimi suka girma, kai musu tarbiyya. Annabinmu na rahama sai ce zaka zo ranar alkiyama ni da kai kamar haka. Man ala jariyataini. Ta akai aka rene maza guda biyu, saboda an san su suke zalunci, su suke kashe matar, su suke tozarta ta. aka ce kuma daga yanzu a aure ta a mutunta ta haramun ne kai subjecting into sexual violence matakka matakka ce karka bada ita haya karka neman kuɗi da ita ba abin da ake a lokacin jahiliya bane waye yake yin wannan namiji ne ko mace hakan nan hakika girman gurma wata ran danki ne zai ci da ke ya aurar da ke ya kula da ke kuma naki yana kankashin fulanki ba wanda zai ce miki dan me kuma ba wanda zai tutsa saki baya to wani irin gata ne musulunci bai wa mace ba kinga dai annan ko takaitaccen wannan darasi haƙƙin namu rayu daidai ne yadda namiji yana jin ra haƙƙin sa zai rayu to mace ma tana da wannan haƙƙi daidai da naci kai ɗaya ne ba inda ya bambanta tunda aya ta tabbatar innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minatu wal qanitina duk magana ta ibada iri ɗaya ne ko da yanzu muna watan azumin ramadan an ce ga guda nawa ne na mata guda nawa ne maza duk tare zamu dauka tare zamu kai hukuncin da ya hau kansa hukuncin da ya hau kai nayi sallah ma iri ɗaya muke akwai bambanci to duk wannan abun a ina aka ce za a yi daidai sun kin ga kenan duk wanda yake cewa wai babu equality a musulunci ko dai karatun sa beje nan ba ba a budo babun ba ba a zo ba amma musulunci tabbas equality haƙƙi na daidaito gurgurdan iko ya kasa a inda aka bada haƙƙi na cancanta shine equity wannan wata magana daban haƙƙi ne na cancanta misali a gado an ce ka santa biyu ka san mace daya wannan kin ga haƙƙi ne na cancanta kuma da ne miki bayani ai na ga ya miki ma mun fi su morewa wallahi
professor to yanzu wannan matsala ta yanzu menene kuma ake hankuro
yanzu gaskiya abin da ke gaba shine yadda za a aiwatar da abin da aka kotu ta yanke ta ce ai mun riga mun sani za a ce wai zaka ja raƙumi zuwa teku amma ba zaka sa shi dole ya sha ruwa ba haka ne kuwa raƙumin da kansa zai sha ruwa idan ya ji kishi amma kuma mu mun san cewa ba za mu iya yi mu kadai ba sai hadda maza za a yi to maza su sani cewa duk wannan abin muna so mu gudu tare ne mu tsira tare ko riga kun sani cewa mu dabarun yadda za a yi a tafiyar da ayyukan gida da tarbiyya da komai yana wuyanmu to mu dabaran mu ta kai makura ta kai ƙarshe yanzu dan zamani na sauyawa yanzu idan ba hada da abubuwan da zai taimaka a samu ƙarin dabarorin da ba za a samu ayi wannan ba saboda haka mu mazaji muna so mu hada ƙarfi da ƙarfe da ku mu ga cewa an samu a aiwatar wannan abin gwamnati ne ta fada da bakin ta so saboda haka tunda yanzu kotu ta ba mu wannan dama akan cewa lallallalle haƙƙin mu da kace za ku ba mu nan a ba mu to mu ba mun muna so mu ce wai a dole dole kotu ta ce dole amma mu muna so mu bi ku da lallashi ba kuka rike a gudu ko zai muku amfani ba to ina amfanin abin da za ku rike ba zai muku amfani ba idan kuka ba mu ku insha Allah idan muka namu dabarorin ba za ku yi da na sani ba yanzu mu abin da muke kokari mu ga cewa an yi shine za mu bi diddigi mu bi duk inda za mu bi mu ga cewa fa mata sun samu shiga
barista bari mu taɓo batun siyasar mata
to
daga cikin matsaloli da mata suke gani ana samu musamman a nan Najeriya jam'iyyun siyasa ba sa baiwa mata shugabancin jam'iyya sai dai a ba su shugabar mata ta yaya za a samu mata su shigo wannan tafiya tunda yanzu wannan matsala ta kau
kamar yadda kike magana majalisar tarayya ko kuma jam'iyyu na siyasa ba a ba mata dama ai abin asali ya faru daman tun farko ba a sa mace a cikin zancen shi isa babu ita kuma da kika ce ana ba su shugabannin mata women leaders kenan to a iya election observation din da nayi a rayuwata ni na sha ganin women leader namiji sai ki ji an ce women leader ta guri kaza Fatima sai ki ga kawai namiji ya bayyana wai dan in gaya miki handamar da baba keren inda ta yawa yanzu wannan abu ya zo ba yanzu ya zo ba to ai rainan shi zamu daman magana ce ta ba yanzu yanzun nan za mu ga yadda muke so ba magana ta mai hawa sama ce ya taka tagarda ai ko ba komai ya rage to mun rage kuma muna nan inda kudirin zuwa ai sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba kuma mu ta ba mu iya ba baki nan ba daman ta ina za mu fada da su
to mai sauraro a nan za mu karkare shirin ciwon ya mace a yau amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu barista Aisha Ali Tijjani da farfesa Hawwa Muhammad Mainoma sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Muazu nake cewa mu ni lafiya.